Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Amurka da Mexico sun ci mayar jejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji da Amurka ke niyyar dora wa kayanta. Amma kuma jama'an Amurka sun ce har yau dai Donald Trump na da ikon dora harajin idan Mexico ta kaza cika alƙawarinta. Kasar Mexico ta himmantu wurin daukar kwararren matakai na dakile kwararren bakin haure da ke ratsawa kan iyakar kudancinta. Ana daukar waɗannan matakan ne da zammar rage ko kuma kawar da batun bakin haure da ba su da izini suke ratsawa ta Mexico zuwa Amurka, inji Trump. Da yake jawabi a taron ministocin kuɗi a gefen taron koli na manyan ƙasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya a ƙasar Japan, sakataren Bitan Malin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Asabar cewa wannan yarjejeniyar wani mataki ne da Trump ke ɗauka na magance matsalolin bakin haure da ke bi ta kan iyakar kudancin Amurka, amma kuma zai iya dora harajin idan Mexico ba ta yi abin da Amurka take so ba. Shugaban kasar Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador ya ce ya yi magana da Trump a Tijuana na kasar Japan, inda Trump din ya amsa ya yi marhabi da shi kuma ya nuna mai ƴan uwanta kana ya nuna sha'awar su na wato tattaunawa da juna. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan suna kira ga mutane su ci gaba da yin bore da zammar matsa wa sojojin kasar lamba, biyo bayan amfani da ƙarfin tuwo da sojojin suka yi akan mutane a lokacin wani zaman darshe. Kungiyar masana a kasar Sudan ta SPA a takaice, wace ke jagorantar zanga-zangan da suka iza sojojin kasar suka kifar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir, sun faɗa a jiya Asabar cewa yau Lahadi ne za su bayyana matuƙa adawarsu kuma za su ci gaba da yin haka har sai sojojin kasar su miƙa mulki ga farar hula. Kiran da shugabannin masu zanga-zanga suke yi yana zuwa ne mako ɗaya bayan da rundunar tsaron ƙasar suka fara ɗaukar matakan hana masu zanga-zanga yin sansani a wajen helkwatan sojojin da ke birnin Khartoum. Adadin mutane da aka kashe daga ranar Litinin da ya kai mutane 113. Kungiyar masana a Sudan ta SPA ta ce ta amince da Prime Minister Habasha a matsayin mai shiga tsakani kuma ya fara tattaunawa da gwamnatin sojin ƙasar. Ko da yake dai kungiyar masanan ta buƙaci a kafa wani bincike mai zaman kansa da zai duba batun tashin hankali wanda ya ɓarke tun bayan kawar da shugaba Umar al-Bashir. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A 'yan kwanaki masu zuwa ne Majalisar Tarayyar Amurka za ta fara sauraron bahasi akan rahoton bincike da Robert Mueller ya gudanar akan ko Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka a shekarar 2016, yayin da ake kira ga kaddamar da wani bincike kuma da ka iya kai ga tsige shugaba Donald Trump. Sai dai Mueller, mai bincike na musamman da ya murabus kwanan nan bayan ya kammala aikinsa, ba zai bada bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai ba, wanda ke fara wani zaman saurare a gobe Litinin mai take darasi daga rahoton Mueller, shishigin shugaban kasa da kuma wasu batutuwan aikata laifuka. Kwamitin zai saurari bahasi daga tsofaffin lauyoyin Amurka da wasu masana harkokin shari'a ciki har da John Dean, babban mai bada shaida a babban shari'ar Watergate a shekarun 1970 da kuma tsohon lauyan fadar White House a zamanin mulkin shugaban Amurka na wancan lokaci Richard Nixon. A ranar Laraba kuma kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa zai irin wannan zaman sauraren mai take darasi daga rahoton mula. Kwamitin zamai da hankali ne akan bayanan leƙen asiri masu tattare da matsaloli da rahoton mula ya kunsa. A nan kuma mula da ma'aikatansa ba za su ba da bahasi ba, amma kwamitin zai saurari tsofaffin manyan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da suka hada da Robert Anderson da kuma Stephanie Douglas. 'Yan demokrasu ne ke za su shugabanci kwamitocin guda biyu, jam'iyyar da ke fuskantar rarraban kawuna a kan batun mula.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adam Ali Kaya zan gabatar. Ba kamar bayan lashi zaben 2015 ba, a wannan karo shugaba Buhari bai ce uffan ba a taron shan rantsuwa. Mai yan rajin kare muradun Buhari irin su Abdul Karim Dayabu ke cewa ne kan wa'adi na biyu. Tsohon gwamnan Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi ya ce ba ribar adawa da gwamnan PDP a jihar. Zan daura daga inda gwamna Gaidam ya tsaya, inji gwamnan Yobe Mai Malabu ne. Ya rantsuwar sabbin gwamnoni biyu a Arewa maso gabas ta gudana ne. Waɗannan da wasu ra'ayoyin 'yan siyasa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar shiga ofis karo na biyu a kwarya-kwaryan taro a Abuja, inda bai wani jawabi ba kamar yadda ya 2015 ba. Shugabannin jam'iyyun adawa da kimar baga shugaba Buhari sun halarci taron. Ga shugaban jam'iyyar NDLP Malam Umaru Muhammad Mai Zabura, wanda yake fadar shugaban ya ta mulki har Mahadi Kature.
Jam'iyyata ta adawa aikin banza ne zaman Buhari shugaban kasa, yayi kowa shi zai shugaban kasa Najeriya. Saboda haka ne hada ko matsayina ko ni da nau da yan zagar shugabancin kasa da ciyamo mai sanadoci, nice a ba Allah goyen baya, a ba Buhari goyen baya, don Buhari yayi mutanen Najeriya cincinta ga zaman shugaban kasa yanzu. Shi yasa ne kwashe kaya na ne tare gidan Buhari, kuma na gode ma Allah da Allah nuna mai an rantsar da Buhari, hankali na kwanta.
Mai Zabura, watakila saboda jam'iyyar ka bata da wani tasiri ne, shi yasa ka kuge da marawa gwamnati mai ci baya?
Amma dan jini da ka bani goyon baya ba, yan jini duk ta jam'iyyoyin nan farin jini, saboda ita kadai ka tahiya babu tashin hankali. Amma hatta jam'iyyar da Buhari ka shugabanci ai ta tattauna ka ce, amma yan jini tana nan lafiya lau babu tashin hankali. Shi yasa ni ba Buhari goyon baya.
Ya nuna ba ku da wani burin samun ko gwamnoni ko ma mukamin shugaban kasa kenan, illa iyaka aikin ku shine marawa shugaba Buhari baya, idan ya gama mulki ya za ku yi kenan.
Ni dai ban da wani gori illa in ga Buhari ya zama shugaban kasa, kuma Allah ya nuna mai. In kuma Allah ya nuna mini shekara hudu nan gaba, ko mu mai da Buharin, ko mu roki Allah shi kawo muna wani madadin.
Zabura, ai ba a yi mulki fiye da wa'adi biyu.
A'a, ai Allah na iya bada mulki ko da shekara dubu ne, in Allah ya daura mai mulkin na iyaka jere, wa zai iya hana shi tunda daga Allah ne.
Haka dai siyasar Najeriya ta gada, inda kananan jam'iyyu ke zama abokan tafiyar gwamnati mai ci, da akalla babbar jam'iyyar adawa ɗaya tak. Abdul Karim Dayabo da ke maraba ga salon mulkin shugaba Buhari ya ce daga wannan karo 'yan siyasa zalla ya dace a rika zaba.
Da wancan wani tsari akai kamar wasan kwaikwayo, aka ɗauko ɗan kurkuku, wani aka ɗaure zai dare aka bashi mulkin nan, kuma wani suka ɗauko shi sojoji ne, kuma shi ma soja ne. Yayin da ni kaina Abdul Karim Dayabo a shekarar 1983 da zan shiga takara ta sanat a Kano, central senatorial district, sai da hukumar zaɓe ta tura ni kotu da gurin 'yan sanda da SSS suka yi mun binciken kokop suka tabbatar ni ban taba yin kowane irin laifi ba sannan aka buga mun stamp aka samu hannu takarda tana nan ina da ita amma aka ba fada ko dan kurku da aka daure shi rai da rai ko shi da aka yi musu hukunci ba wai dauri irin da yadda aka tsare ba har wayo ta 40 ba shari'a ba shi daure shi aka yi akan laifin da i na rai da rai ni dan me aka hana ni sai da aka tabbatar ba inda kowane irin laifi aka yadda shi kuma wannan dan me sai da aka daure shi rai da rai za a zo a ce za a yi hawo dan dai sojoji su rena mu yanzu dan gaya maka da a ce Chief Obafemi Awolo ina da rai Obasanjo ya isa yi mulkin farar hula bashin yayin soja shi kuma iya mai Awolo ballan a ce da Aminu Kano da Awolo suna da rai wanne soja ne zai maka mulki to mu farar hula ne to saboda yanzu ba duk farar hula kasan waye dan siyasar to in ban sanin nake magana da kai yanzu ina ta fafata ka akai ina ta wannan ina ta waye da kan mutane kai ma kan naka ya fara wayewa yanzu abin da yake akwai tunda mun san cewa Allah ne kawai yi mana dauki ki kasance a cikin su din ma a sojojin Allah ya kawo wani bambanta da su gaba daya izan to ya bambanta da su a komai da komai na bukatar ci gaban kasar nan da adalci saboda ka sai mu kyakkyawan amfani da shi kafin ya gama lokacin sa mu tabbata a cikin farar hula ne za a koma mulki nan gaba kadan duk wani soja ko kuntune shi ba ko ba shi ko bai a siyasa ba tunda mu ba za mu zo mu ce mun muna da girban mu za mu je a ba mu wani mukami a soja ba saboda ka ba wani soja zai je dawo ya gama aikin sa ya yi abin da ya ga dama wani an daure shi ma sannan kuma zai ce a ba shi mulkin farar hula ba zai yi ba to wannan shine yakin da yake gaban Alkarim da yabu da mukarraban sa
lalle kuwa ga yakin da ake da kalamai ba da takobi da masu ba tsohon gwamnatin Zamfara Mahmud Aliyu Shinkafi da ya taba ficewa daga NPP ya komo PDP daga bisani shiga APC ya ce duk da juyan yadda APC ta rasa gwamnati a Zamfara ba amfanin adawa ga sabon gwamnatin PDP Bello Matawallan Maradun
abin da Allah ya nufa ne yayi a jihar Zamfara kashi 85 APC ne bisa ga kaddaro Allah an zo an samu faduwan jam'iyyar ta APC yanzu kashi 85 din nan ba a da kokan sala amma duk da haka mulki Allah ke bada shi shugabana Bello Matawalle da mu ba shi goyen baya da ribi su kari kuma muna yi masa fatan samun nasara dukkan shirye-shiryen da yazo da su da manufofi na ci da jihar Murtala Zamfara gaba za mu ba shi goyen baya insha Allah saboda shi ba ɗaya daga cikin mu ne an ta ne ba to wanda Allah ya ba shi ne zai gaba to abin da faru kenan hukuncin Allah ne ya bayyana
a kuma na siyasa dai ba tare da gaba ba
ba ga duk a irin ta jihar ta mu an sha wahala to insha Allah duk inda wata fitina za ta za mu kokari mu ga mun kashe ta a ba da goyen baya a samu ci gaban jiha da al'umma insha Allah
menene nadamar kan yi akwai kuma babu menene yasa wata kila baka yi nadama ba
no akwai saboda in ka dubi magoya baya kamar irin al'umma ta Zamfara kashi 85 gaba suna APC kuma an zo an rasa gwamnati kuma yanayin da ake ciki yan ba da gwamnati ba ba a cika samun a wasu alherai ba to haka abun bai daɗi ba ga jama'a ba duk da haka mun san shi wannan gwamna Matawalle ya ce zai ɗauki kowa kuma mun san shi tare muka tashi duk gwamnatin shi da muka yi na baya tare shi muka yi ya san kowa mutanen shi mutanen mu ne mutanen mutanen shi ne to mun tabbatar zai ɗauki kowa zai adalci kuma za mu mara shi baya a cikin ma da jihar mu gaba to haka ne ke ganin ba ta nadama saboda hukuncin Allah in ya zo aka yi adalci to kowa ba zai jawo shi ba insha Allah
a yi dama mari ga waziri Ibrahim GNPB ya ce a yi siyasa ba da gaba ba tsohon sakataren APC mai malabu ne ya karbi ragamar mulkin Yobe a matsayin sabon gwamna yana mai cewa zai daura ne daga inda tsohon gwamna Ibrahim Gaidam ya tsaya
ina gode Allah madauki sarki mai komai mai kowa cikin ikon sa ya kawo mu wannan rana da farko zance al'umma jihar Yobe shine in gode musu saboda goyen baya da suka ba mu suka zabe mu a zabe da gabata suka daura mu kankara ga mulki abinda kuma zan ci gaba da jaddada al'umman mu na jihar Yobe shine kaman yadda lokacin rangadin yakin neman zabe da muka yi mun yi musu alƙawarra da dama sannan kuma abinda ya jagoranci yakin neman zaben mu shine mun ci za mu jaddada kuma mu ci gaba da ayyukan da shi mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya assasa wanda insha Allahu a kanta ne za mu gina kuma mu haɓaka jihar ina kira ga dukkan al'umman jihar Yobe mu haɗa kai dukkan shawarwari da zai ciyar da jihar Yobe a gaba a shirye nake in karɓi ruwanin shawarwari muna da ƴaƴan jihar Yobe ƙwararru a fannoni daban-daban wanda za mu haɗa kai mu ciyar da wannan jiha gaba mu gudu tare mu tsira tare.
Haka fa, a labarin rantsuwar gwamnoni 29 Abdullahi Muhammad daga Bauchi ya aika mana rahoto na biyu daga cikin su.
Bayanai sun nuna cewa wasu gwamnonin masu barin gado sun mika takardan karban madafin iko a gidan gwamnati kamar yadda ya gudana jihar Bauchi, a yayin da jihar Gombe sabon gwamna Muhammad Inuwa Yahaya ya yi rantsuwar kama mulkin jihar ne a filin kwallo na Fantami.
Protect and defend the constitution of the federal republic and defend the constitution of the federal republic of Nigeria.
Sabon gwamnan jihar Gombe kenan Muhammad Inuwa Yahaya ke rantsuwar kama aiki ya tabo batun bashin da yace an gadar masa
abubuwan da yanzu kake ji ake ambaton ana bin mu kudi fiye da biliyan 100 misali biliyan fa shine miliyan 100 ana bin mu kuma sau 100 ko da wani abu
amma kuma shi tsohon gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo yace a sanin sa babu wani bankin kasuwanci da yake bin sa ko da sisin kwabo.
But as of today, I'm happy to announce to members of cabinet, no commercial bank is owing us one single kobo.
A halin da ake ciki al'ummar jihar Gombe suna da yakinin sabon gwamnan zai musu aiki.
Sunana Sa'adu Alhamis Silifas. To wannan addu'ar da talakawa suka musu ita ce har yanzu za su ci gaba da ƙara yi musu shine zai bada damar kowa ya yi mulkin sa lafiya ya gama lafiya fatar shi talakan da ake mulka ya amfana da mulkin su kuma da suke mulkin su samu damar aiwatar da mulkin lafiya.
Sunana Adamu Muhammad Aliyu ANA Motors muna godiya wa Allah da murna na wannan rana din. Gaskiya Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya mutum ne mai tarbiyya don haka muna zata masa insha Allah zai yi wa talakawa aiki.
A jihar Bauchi kuwa tsohon mataimakin tsohon gwamnan jihar Muhammad Abdullahi Abubakar shine ya mika wa sabon gwamnan Bauchi Bala Muhammad daftarin bayanan yadda jihar ke ciki. Muhammad ya bayyana tsoro dangane da irin cin kaca da gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi da tattalin arzikin jihar da kuma wawashe kayan hukuma ga kuma dimbin basussuka da ya jibgo wa jihar.
Kacance na kwangiloli da yadda ake ba da kuɗaɗe da yadda ma ake sace kaya ko kuma ake tafiya da motocin gwamnati a gaskiya ba su yi daɗi ba. In Allah ya dazaule za mu ga cewa mun dawo da haƙƙin mutane kuma mun bincika mun ga abin da yake faruwa a wuraren.
Daga bisani na nemi jin ta bakin 'yan jihar Baucin game da abin da suke bukata sabon gwamnan ya samar wa jihar Baucin.
Nasiru Ibrahim Darazo abin da muke so yadda ya aiwatar da ayyuka a wasu wurare a nan ma a jihar Bauchi mu samu wannan sauyi.
Zaben da za a yi na gwamnoni na gaba ya hada da na Kogi da jihar Bayelsa da za a yi wajajen karshen shekarar nan. Yanzu kuma sai bangaren ra'ayoyi.
Sunana Kabiru Dahiru sarkin tafarkin Bauchi.
Har yau ban bar APC ba. Allah ya kawo gwamnati da PDP.
Wallahi ba dan wani abu bane don rashin tsare-tsaren gwamnatin APC. Ba su shirya komai ba a ƙasa, ba zo da wasu abubuwan da za su yi ba. Shi yasa ya kai ma aka kwace gwamnatin nan a kyauta. Kuma a gaskiya PC billah da yawa daga cikin mutane masu kishi, masu neman ci gaban jihar Bauchi, masu neman ɗaukaka jama'ar jihar Bauchi da kawo ci gaba da ci gaban ƙasa da ci gaban al'umma. Yawan jama'a mu na APC su suka yi PDP yasa PDP ta samu zuwa ita PDP ta sani sun san me da me aka yi ta ina aka taimaka al'umma ta gaji ta jira har yau har gobe har jibi ana ganin shekara hudu har yau aka zo karshen wutsiyan karshen mulkin aka gane cewa gwamnati nan ba ta da komai ta tsara saboda haka mutane mummi suka ja
so tabarkin Bauchi shi gwamna in an yi hira da shi ya ce irin waɗannan abubuwa kiyayya ce kawai ake nuna masa yayi ayyukan raya kasa duk abubuwan da ake yi na demokradiyya babu wanda bai yi al'ummar jihar Bauchi ba.
Yayi ayyukan da yake tsammani shi a ganin sa ayyuka ne. Ai dama mutum ba zai ci ya ci jarabawa ba dan ya ci kashi 10 cikin 100. Kaje Borno ka gani. Yaki ake a Borno. Suna cikin matsala manya-manya na shi zaman lafiya amma kaga irin manya-manyan gine-gine da aka tun daga na fannin ilimi da fannin ci gaban kasa da kuma yadda gwamnati kwanan baya na ga Buhari ya ji ya bude project manya-manya.
Ba su raro duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai mako gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Shi da wannan rahoto da mujallar Economic Confidential ta fitar ya nuna cewa yawan bashin da ake bin jihar Lagos a ciki da kuma wajen Najeriya ya haura naira trillion ɗaya a shekarar bara ta 2018. Wannan dai shine kashi 20 cikin 100 na dokacin basukan da ake bin jihohin Najeriya 36 da Abuja, wanda ya kasance na naira trillion 5 da biliyan 376 a shekarar da ta shuɗe. Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya, kuma ya mani ƙarin haske ga irin waɗannan basuka da jihohi da ma Najeriyan ke ci.
A tasirin wannan bashi shine shi bashi bai da illa, dan har misali a cin bashi na jihohi baya da illa idan suna amfani da wannan bashi da wurin samar da abin da ake kira karatun gudu, wato da turanci wato ma'ana abin da zai sarrafa ko kuma ya inganta rayuwa. Kamar misali idan an ci bashi za a iya inganta hanyoyi, za a samar da asibitoci. To amma kuma shi tasirin bashi shine zaman cewa kuma akwai hanyoyi na kudaden shiga, wato ma'ana masana tattalin arziki sun yi ittifakin cewa kamata yi bashin da za a ci kai ya zurka ta'allaka akan kudaden da ake ansuwa daga gwamnatin tarayya. Jihohi su rika cin bashi akan bisa kudaden shiga da suke tarawa, wato ma'ana kudin shigan na jihar da suke da jihohinsu zai iya biyan wannan bashi. Kaga idan aka yi amfani da wannan, kaga wannan bashi na jihar Lagos za a ce bai da wani damuwa sosai, saboda idan ka duba a cikin jihohin Najeriya an yi ittifakin cewa jihar Lagos sai kawai take iya dogaro da kanta, ko da bata karbo kudi daga gwamnatin tarayya ba, kudaden shiga ya isa ta yi hidimomin ta, biya albashi da kuma gudanar da harkokin gwamnati. To bayan ita mafi akasarin jihohi idan ba tallafi ko kuma ba kudaden da suke ansuwa daga gwamnatin tarayya ba za su iya gudanar da harkokinsu ba. To a irin wannan jihohin irin wannan bashin na da illa.
Bayan jihar Lagos da bashin ya yi wa katutu, rahoton ya nuna cewa wasu jihohi da ke bin Lagos a wajen basukan dai sun hada da jihar Edo, sai kuma jihar Kaduna wanda a bara sai da majalisar dattijan Najeriya ta hana ta karban bashin, sai Cross River, sai kuma Bauchi. To ko ina makoman waɗannan jihohi da kuma basukan nasu, ga dai masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantogora.
Game da maganar makoma, kaga irin wannan kamar yadda muka yi bayani, idan bashi ya katutu waɗannan jihohi to zai yi wahala su iya gudanar da harkokin gwamnati, musamman biyan albashi da samun da abubuwan more rayuwa. Sai ka ga irin wannan jihohin an daɗe shekara da shekaru ba su samu wani canji ba, ko kuma ba a ga wani abu da ya inganta jamba.
Sai dai a yanda ake kukan basukan ya yi wa wasu jihohin Najeriya yawa, akwai alamun cewa jihohin da dama na ci gaba da nema ko karɓan basukan daga ciki da wajen Najeriya. Kamar da ko a kwanan nan sai da majalisar dattijan Najeriya ta amincewa jihar Niger ta karɓo wani basukan na dala miliyan 266 daga bankin duniya, wanda hakan ya sa yawan basukan da ake bin jihar Niger zai kai da Amurka miliyan 468 kenan. To koya jama'a na irin waɗannan jihohi ke ji game da ɗimbin basukan da ake bin jihohin nasu, ga dai abinda wasansu ke cewa.
To gaskiya muna gani a ƙasa wasu kamar state haka suna kokari, amma Niger gaskiya ba kokarin komai da ake gaskiya. Din kamar wancan shekara hudu da ta wuce gashi an kakarce mana hanya da suna za a yi aiki, ba a yi ba. An zo an gina ramuka, an zo an gina lambatu, duka duk gashi nan ba a yi komai ba, ko ba gaskiya ba.
Kamar irin basuka na ana cewa za a gyara hanyoyi, za a samar da ruwan sha da dai sauransu, ba ku gani kenan a ƙasa?
To gaskiya ba mu gani a ƙasa, don ba mamaki kila wannan gwamnati ta dube mu da irin rahama ta mana aiki kila, amma ya kamata shugaban kasa ya sa ido akan gwamna.
Kamar Lagos an ce tana tuwa bashi, ai babu matsala ciki, ai kowa ya zauna Lagos zai ga gwamnati na aiki a ƙasa, amma gwamnonin arewa da yake cewa suna karɓo bashi babu, ba za ka ga aiki a ƙasa ba.
To ya batun albashin ma'aikata ba ganin kamar irin wannan basukan da suke karɓuwa da shi suke amfani wajen biya?
Yawwa, to abinda ma gwamnonin nan da suka gan sun yi ruddugu akan cewa wai za su kawo bashi, za su karɓo bashi, ba su son biyan wannan kuɗi 30,000 ne da ake magana. Kawai shine sa kowa ya ce ma bashi zai karɓo, don kada su biya mafi karancin albashin, shine kawai ba wani abu.
To ko wani irin ayyuka ne ya kamata a ce jihohi da kuma gwamnatin tarayya sun yi da irin waɗannan basuka da suke karɓowa? Ga dai masanin tattalin arziki Dr. Isa Imam.
Wato ita dai bashi abu ne wanda ba wai ba ta da kyau ba, amma ya danganta inda
aka yi amfani da shi don cigaban kasa ko kuma ko jiha. Ka duba kaman kasar America, za ka ga cewa duk duniya bole ta kai ta yawan bashi, kuma duk da haka haga tattalin arzikin ta tana da karfi. So saboda haka kuma in kanzu kuma zo nan Africa, kuma za ka ga cewa Nigeria tana daga cikin kasar da suke da fasuka sosai. Haka man kanzu kuma ta jiha jiha, za ka ga cewa kasar kamar Lagos, Kaduna, Cross River da kuma kamar su Edo, za ka ga cewa kuma suna da fasuka sosai. Amma kamar yana faɗa, ba shi yakan zama matsala ne idan ya ka ciyo ta kuma ba yi amfani da shi inda ya kamata ba. Kamar da muka sani a Nigeria, shin hanci da rashawa ya mana yawa, saboda haka shi yasa wani kuce dan gwamnati za ta ji bashi, sa ga mutane ba su ba su jin daɗin haka, da suna ganin wannan bashin ba za a yi amfani da ita inda ya kamata ba.
To ko me yasa ƴan majalisar ke amincewa wa jihohin su karɓo irin waɗannan basuka? Ga dai abin da Sanata Shehu Sani, shugaban kwamitin kula da harkokin bashi na cikin da wajen Najeriya, ya shaidawa murai Amurka a can baya.
To idan aka yi maganar bashi, akan raba shi kashi biyu, akwai bashin cikin gida, akwai kuma bashin kasan waje. A wani bangaren kuma ana iya raba bashi kashi uku, akwai bashin da ake bin gwamnatin tarayya, akwai da ake bin gwamnatin jiha, da kuma karamar hukuma. A halin yanzu za a iya cewa ana bin Najeriya zunzurutun kuɗi kamar fiye da dala biliyan su. Aka duba bashin gwamnatin tarayya, bashi ne wanda mafi yawanci kamun a ci za a duba ga abin da ake so a yi da shi da kuma inda za a biya. To abin da yake damu yanzu shine inda jihohi da gwamnoni suke aiko mana takarda ta wurin shugaban kasa cewa su ma suna son su ciro waɗannan basussuka, wanda kuma mu a ganinmu da yawa idan aka duba za a ga cewa a cikin shekaru 25 da suka wuce, mafi yawancin kuɗaɗen da jihohi suka ansa da sunan bashi da sunan mutanensu, babu ayyuka da za a ce ya yi daidai da wannan kuɗin. Sun ansa waɗannan kuɗaɗe ne, sun raba tsakaninsu, kuma sun tafi, kuma sun bar ma jama'ansu bashin da su kansu mutanen da suke yanzu ina ba za su iya biya ba sai ƴaƴansu ko jikokinsu.
Yanzu dai a yayin da ɗan Najeriya suka zura ido ga shugabannin nasu da ke karɓo irin waɗannan basuka, fatansu shine ganin an yi amfani da irin waɗannan basuka wajen yayi irin ɗimbin talauci da ake bin jihohin Najeriya da kuma gudanar da ayyukan ci gaban raya ƙasa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Ayyukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu, ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu, yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu, ba makwancin zama mu huta don muna a goyon waɗansu. Babu ƴanci mu a gare mu, babu zaɓi kawai mu bi su, hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana. Yau gari ka goba wannan ka ba a kanka a kadrawa, yau gudun hijira muke yi
ba ta da alkiyama. Yau gari ka goba wannan ka ba a kanka a kadrawa, yau gudun hijira muke yi ba ta da alkiyama. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
débranché sous le monde.